بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر لها دي شابيو قوتن جماد الأولى shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 26 ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2023. Wannan shine darasi na 55 cikin jerin darussa daga littafin Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi, wallafar al-Imam Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Abdul Barri An-Namari, Allah ubangije ya gafarta masa. Ibn Abdul Barri ya rasu a shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama. Muna amfani da nuska ta Abul Ashbal Az-Zuhairi, wanda ya tace ta ya kira ta da suna Sahihu Jami'i Bayan al-Ilmi wa Fadli. Ibn Abdul Barri yana ci gaba da yi mana bayani akan wasu daga cikin dalilai da suka tabbatar da samuwar ka'ida ta kiyasi wajen kafa hujja. Za mu tashi daga inda yake fada a lambar tarjama ta 1133, da yace wasami Abdullah ibn Rawaha wa huwa bi tariqi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa yaqulu ijlisu fajalasa fi tariqi famarra bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama faqala ma sha'anuk faqala sami'tuka taqulu ijlisu fajalastu faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama zadakallahu ta'atan. Wato yana ci gaba da kawo hadisai a wannan gaba da ya kiraye ta da suna nukta, yustadallu biha ala isti'mali umumul khitab fi sunani wal kitab, amfani da lafuzza wanda suke umumi a cikin alqur'ani da sunna, wa ala ibahati tarki zahiril umum lil itibari bil usul, da kuma halastin a tashi daga zahirin wata magana in aka lura da wasu ka'idoji ko sanassoshi wanda suke nuni zuwa ga tashi daga zahirinta. Shine ka wannan hadisi wanda ainihin wato Abdullahi dan Rawaha yake cewa, na ina tsaye akan ina tafiya sai naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ku zauna, kamar annabi sallallahu alaihi wasallama yana magana da wasu wanda suke majalisinsa ko wasu wanda suka iso yana cewa ku zauna. Sai shi Abdullahi dan Rawaha sai kalli wannan umumin da aka ce ku zauna, kawai shi ma sai a nan inda yake kawai sai ya samu ya zauna. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya goye wuce sai ya ganshi a zaune, sai ce kai kuma fa da ka zauna a nan. Shine sai ya ce samituka taquli jlisu fajalastu, kai naji kana cewa a zauna, kawai shine na zauna, saboda wato tsantsanta biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi zadakallahu ta'atan, Allah ya ƙara maka biyayya ga ma'aiki kenan sallallahu alaihi wasallam. Kaga ya aiki da umumi ne. Wa yadkhulu fi hadha al-babi qawlu Uthman ibn Maz'un li Labid ibn Rabi'ah hina sami'ahu yunshidu fi al-Masjid al-Haram. Kuma zaka iya shigarwa a cikin wannan babi maganar da Uthman ibn Maz'un, Allah ya ƙara masa yadda, ya faɗa ma Labid ibn Rabi'ah radiyallahu anhu, dukkanin sahabbai ne. Labid yana cikin mawaƙan jahiliya da suka riski musulunci kuma suka musulunta. Sai aka ji shi yana rera waƙa a masallaci, a masallaci mai alfarma, wannan tun kafin ma ya musulunta kenan. Yana da wata waƙa wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, ita ce asdaqu kalimatan qalaha sha'ir, mafi gaskiyar kalmar da wani mawaƙi ya faɗa a zamanin jahiliya ita ce kalmar Labidu, kamar yadda yake cikin Sahih Muslim. Yana cewa ala kullu shay'in ma khalallahu batilu ma khalallaha batilu, yace ala ku saurara, kullu shay'in duk wani abu, ma khalalla, wanda ba Allah ba batilun, to duk abin da babu Allah a cikin shi barna ne. Wa kullu faqala Uthmanu sadaqata, da Uthman yaji wannan dan gwambaiti sai yace gaskiya kake. Faqala Labidu, sai Labidu kuma yace wa kullu na'imin la mahalata za'il, kuma duk wata ni'ima babu makawa sai ta gushe. Faqala, sai Uthmanu yace kadhabta, to wannan kam kai kuskure, saboda akwai ni'imar da bata gushewa, ita ce ni'imar aljanna. Fa inna ma saddaqahu fil awwal li'annahu umumun la yalhaquhu khususun, ya gazgata shi a matakin farko saboda zance ne gaman me babu abinda za a soka a cikin shi na a togace wani. Wa kadhabahu fi thaniya, ya kuskurantar da shi a zance na biyu, li'anna na'imal jannati da'imun la yazul, so da nima aljanna tabbatacciya ce ba ta gushewa. Wa kana labidun hina idhin kafiran, lokacin labidu yake wannan magana bai ma musulunta ba. Wa fil babi kathirun jiddan la sabila ila taqassihi likathrati, a wannan babi akwai kathirun jiddan, akwai zantuttuka da yawa kware da gaske. Mala yace ba zai yu a tattaro su ba saboda yawan su. Wa ibn umara qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawm al ahzab, sayyidina abdullahi da umar Allah ya kara masa dashi da mahaifinsa, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana fadi a ranar da aka yi yakin taron dangi na ahzab din nan, yace la yusalli ahadun al asr illa fi bani quraiza, bayan Allah ya watsa wannan tawaga ta taron dangi, malaika jibril ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kar ku aje makamanku a fita zuwa quraiza saboda sun karya alƙawari, sun shiga cikin taron dangin waɗannan kafirai dan a kawar da ku, saboda a dauki makamai a tafi aje ai musu kawanya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai, la yusalli ahadun al asr illa fi bani quraiza, kada wanda ya sake yi sallar azhar a wani waje sai a banu quraiza. Sahabbai suka kama hanya suka tafi su je wannan anguwa. Fa adrakahum waqtul asr fi at-tariq, sai lokacin sallar al'asr ya riske su suna hanya, basu isa banu quraiza ba. Fa qala ba'dhum, sai suka ce la nusalli hatta na'tiha, suka dauki zahiri cewa su ba za su yi sallah ba har sai sun je banu quraiza. Wa qala akharuna, wasu kuma suka ce bal nusalli, za mu yi sallah, wa lam yurid minna dhalika, ba abinda annabi yake nufi kar mu yi sallah sai mun je bane, yana nufin mu yi sauri ne iyayen mu. Fadhkara dhalika linnabi sallallahu alaihi wasallama, aka ambata wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan, falam yu'annif wahidatan min at-ta'ifatayn, bi ainihin yima kowace daya daga cikin bangarorin guda biyu tankiya ko ya kausa musu magana ba, sai bar kowa akan fahimtar sa, wato halastin cewa za ya samu fahimtoci guda biyu wanda kowace ta zama mu'tabara. Amma shi Ibn Hazm a cikin muhalla yake cewa ko da dai annabi yayi haka, shi yana ganin annabi ya musu kawaici ne irin nashi, amma su inda suna nan lalle ba za su sallar nan ba, sai sun je banu quraiza, ko dare ne zahiriyar shi ba, ce ko dare ne zai zo ba za su sallar al'asr ba, sai sun je banu quraiza. Allah ya gafarta mushi. Qala Abu Umar Ibn Abdul Malik ta hadhihi sabilul istihadi ala al-usuli inda jama'atil fuqaha, yace wannan shine tafarkin ijtihadi, wato yin kokari dan gano hukunci a wurin malaman fiqhu. Walidhalika la yarudduna majtahada fihi alqadi wa qababihi idha lam yarid illa ila ijtihadi mithla, yace da haka ba sa tunkuɗe wato kokarin da alqali yayi hukunci in ya zama babu abin da ya nufata sai ijtihadi irin wannan. Wa amma man akhta'a mansusan, idan mutum yayi kokarin fahimtar wani abu ba tare da ya kuskure nassi ba, iya abin da Allah ya fahimtar da shi ne, to ba a kuskurantar da shi ko a annafa shi, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ta'anifi ba anan. To amma idan ya ki amfani ya kuskure wani nassi min kitabillahi ta'ala aw sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bi naqalil kaffa aw naqalil udul fa qawluhu wa fi'luhu indahum mardudun idha thabata al-asl, amma idan aka samu mutum ya faɗi wata magana ta saba wani nassi na alqur'ani ko hadisi, nassin da yazo bi naqalil kaffa, wato da kamar ka ce tawaturi kenan, aw naqalil udul ko kuma da isnadi ingantacce ko da bai kai tawaturi ba, to wannan magana da wannan aiki a gun malaman fiqhu abun wurgi ce gare shi. Idza thabata al-asl, idan asalin hujja ta tabbata cewa ba haka abun yake a sunna ba, fafham, yace ka fahimci wannan wa billahi tawfiq, wato magana guda biyu ya kamata a fahimce su anan. Akwai abin da ga wani nassi amma sai malamai su bambanta wajen fahimtar dilalarsa, kuma gane kamar da annabi ya faɗa yace la yusalli ahadun al-asr illa fi bani quraiza, kaga wannan yanzu nassi ne, wato zance ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma sai sahabbai suka samu fahimta iri biyu wajen yaya za a aiwatar da nassin, ba a cikinsu ba wanda ya musu nassin ko ya nufata kuskure yin wani abu da ya saba wa nassin, a fahimta ce a cikin nassin, wannan sun fahimci zahirin ana nufin ko a buga ko a raya kada a yi la'asar sai an shiga wannan garin, wannan kuma suka fahimci maganar tana ishara ne zuwa ga aigaggawa. Aigaggawa, amma idan la'asar ɗin ta riska, to a yi. Kaga kowa a cikinsu fahimta ce, to a irin nan shi ne ba a zargin ɗaya bai zargin ɗaya, ba daidai ba ne a kan lazumin fahimta ta in zargi lazumin fahimtar wani. Indai dukan mu malamai ne, dukan su malamai ne suka yi wannan magana, to babu abin nan kuskurantar da juna a kai. Idan ana so a kuskurantar da juna, to sai an nemi wani dalili da zai goyi bayan cewa zancen wane ya fi ƙarfin hujja. To kaga kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ba gaya mishi, sai bai ambaci haka ba, saboda maslaha sai ya bari. To amma wanda za a zai zama abin zargi shi ne idan ga wata magana da nasu ya goyi baya, sai wani kuma zai faɗi wata magana akasin haka kai tsaye ana ji ana gani akasinta ne, to wannan shi ne abin tunkuɗewa, shi ne abin yarwa, shi ne abin da ba za a karɓa ba. Malin ya ce albabul hadi wal khamsuna mukhtasarun fi isbatil muqayasa fil fiqh. Yace ga babi na 51 takaitaccen babi akan tabbatar da qiyasi al muqayasa, wato yin abin nan, yin analogy, gwada asali da far'i da fitar da hukunci akan haka. Qala Allah ta'ala, Allah yace fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am, yace wanda duk ya kashe wata dabba ta farauta a cikin harami, to zai biya diya ko kuma zai yi fidiya, mithlu ma qatala minan na'am, gwargwadon abin da ya kashe daga cikin dabbobin ni'ima. Ya hukum bihi zawa adal minkum, za a samu malamai masana wanda suka san abin da suke su duba menene abin da mutum ya harba, ya harbi barewa ko to za a ce to yayi fidiya da akuya ko rago, ya harbi raƙumin daji yayi fidiya da raƙumi. Kaga fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am, kaga an yi kiyasin abin da yayi na barna da abin da zai biya. Wa hadha tamthilu shay'i bi'idlihi wa mithlihi wa shibhihi wa nadhiri, kaga an kwatanta wani abu da irinsa ko kininsa ko misalinsa ko mai kama da shi ko kishiyarsa. Wa hadha nafsul qiyas indal fuqaha, wannan shine asalin abin da yake cewa qiyasi, a dauki wata ka'ida a duba ta, sai da ma akwai abubuwa guda biyu, akwai asali abinda ka'idan nan ta hana da kuma wani reshe abinda yake kama da irin wancan da ka'ida ta hana, sai a yi musu hukunci iri daya. Wa ruwiya anna ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi rajulin lahu qala lahu rajulun fi hadithi abi dharr wa ghayrihi ya rasulullah fi hadithin dhakaruhu ayaqdi ahaduna shahwatahu wa yu'jar, a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake fada yake cewa akwai a cikin murmushin dan uwanku akwai sadaka, a cikin kaza akwai sadaka, har yace wa fi budi ahadukum sadaqa, a cikin tarawa da ɗayanku zai da iyalin sama akwai sadaka. To sai wani ya tambaya ya ce yanzu ɗayanmu ya biya buƙatarsa ta sha'awar ɗabi'a kuma ya samu lada? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ara'aita law waba'aha fi haramin akana ya'sam, me kake gani inda ya je ya saka ta a cikin sha'awarsa, ya saka ta a cikin abin da ya haramta, shin zai samu zunubi? Qala na'am, ce kware kuwa. Qala Annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam fa kadhalika yu'jar, to haka nan ma za a bashi lada. Kaga ya mai kiyasi, ya ce afa tujzauna bisharri wala tujzauna bil khair, dan me zai sa a dinga muku sakamako idan kun aikata mummunan abu, ba za kuma muku sakamakon kanka kyakkyawa ba. Wannan hadisi ne sahihi, dogon hadisi yana cikin Sahih Muslim da Abu Dawud. Malai sake cewa wa min hadhal babi hadithu abi hurairah radiyallahu anhu anna rajulan min fazarat jaa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala, irin wannan kuma shine hadisin Abu Huraira wanda shi ma yana cikin Bukhari da Muslim, wanda wani mutum ya zo cikin Banu Fazara ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam inna imra'ati waladat gulaman aswad, yace matata ta haifi ɗa wanda yake baƙin fata, kuma shi abin nan Balarabe ne. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al hadith, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta mishi yake ce masa kana da raƙuma, yace eh, waɗanne iri ne? Yace jajaye, a cikin sa akwai auraki shine asmari wanda yake haka ruwan wankantar wada fari fari baki baki, yace akwai. Ce to ya aka yi bu cikin su? yace hala wata jijiya ce ta wata bin nan wani kakan shi ta shaba shi, yace to haka shi ma wannan gashi ne malai yake cewa li annahu bayyana lahu fihi anna al-humr min al-ibl qad tuntiju al-awraqa. Nabi ya bayyana mai cewa jajayen raƙuma suna iya haifan auraki idza naza'ahu irqun, idan wani abu ya fusge shi, wata jijiya ta fusge shi. Fa kadhalika at-tiflu yuladu aswadu, to haka ma yaro ana iya haifan shi aswad baki, wa in kana abuhu abyad idza naza'ahu irqun. Nabi ya mai wannan kiyasin dan ya zama ka'ida, kaman shi batuna ubuwa da bunuwa dama shari'a ta riga ta gindaya cewa alwaladu lil firash, uba wanda ya aure shi ke da ɗa, kuma ta gindaya ka'idoji na tabbatar da akasin haka idan mutum bai yadda ba shine li'ani. Haka nan ka'idojin kama zina sananu ne a shari'a, in ba su ba duk abin da aka tuhumo na da shi da sunan zina sunan shi kazafi, kamar yadda dai wannan surutun da yake a ce ai ana kaza ana kaza duk sunan shi kazafi a shari'a. In dai ba an samu wannan shaida ta keke da keke mutum hudu ko ikirari ko ciki ba aure ba, waɗannan su kadai shari'a ta yi tibar da su a matsayin hanyoyin kama zina. Mun karanta na cikin Zadul Ma'ad cewa in ma wani ya ce ya yi zina da wacce, to iya shi dokar ta shafa a yi mishi hukuncin zina, wancan kuma sunan shi kazafi. Mun ji cewa ma akwai wani hadisi da yake da rauni cewa a wanda ya haka ma da aka je aka tambayi matar ta ce ita ƙarya yake mata, aka dawo da shi aka sake mai 80, an mai ta zina da yawa kanshi itirafi, an mai ta kazafi da yema wata. Ina fata mu gane ka'idar shari'a jama'a, zamu fita daga cikin rudani mai yawa da ke faruwa a wannan zaman. Ka zauna lafiya kuma baka dauka saka wani zinubi ko ta daukakiya ba. Ina fata mun fahimci wannan, kar ka sake ka shiga irin wannan hayaniyar da yake da mutane suke yayata ta. Tabbas akwai barna da yawa a cikin al'umma, amma in baka da hujja to kar ka faɗa, kar ka zo kawai ka biye wa abin da wai yake trending ko ake faɗa a kama zargin wani wanda baka gani ba, baka gani ba, kawai labari ka ji, surutu ne. In an tsaye da kai an ce ka zama shaida ba za ka yi zama ba, to ka kare bakinka kawai ya fi maka, dan bai cikin abin da shari'a ta lazumta maka sai ka faɗa, musamman tunda ba gaba alƙali ne ake za a yi hukunci. Allah ya tsare mu. Malam ya ci gaba da cewa wa qala sallallahu alaihi wasallam li umara hina sa'alahu an qublati sa'imi imra'ata, dai da sayyidina umar ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin mutum mai azumi yayi ma matarsa sumba, yayi mata kiss, kamar da yake cikin hadisin Abu Dawuda kenan da al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Sai annabi ya ce wa umar ara'aita law tamad madha bima'in wa majjahu wa huwa sa'im, me kake gani idan mutum zai sa ruwa a bakin shi ya kuskura bakinsa sai ya furzar da shi alalan yana azumi, kana ganin wannan zai karya azumi? Fa qala umaru la ba'as, umar ya ce babu laifi idan mutum ya haka. Qala sai annabi ya ce kadhalika hala, to haka wannan ma haka batun ma mutum dan yau matarsa kisa yana azumi wannan bai karya azumi. Sai dai malamai suna tsoratar da, kamar da Aisha ta nuna, malamai suna tsoratar da mutum da ya kai ga wannan saboda mubadarat ne, wato abin nan introduction ne na yaje har ya kai ga karya azuminsa. Zai iya wannan ya ja shi in bai iya mallakar sha'awarsa har ya kai ga karya azuminsa. Saboda wanda ya sumbanci matar shi tana azumi ko yana azumi, azuminsu bai karye ba, amma dai ana ce mishi yayi taka tsantsan kar ya je ya samu matsala. Wannan hadisi sahihi ne, yana cikin sunan Abi Dawud da Muslim Imam Ahmad ibn Hanbal da wasu wurare. وفي حديث الخثأمية في الحج عن ابنها عن أبيها عفوا لكم الأبار وإنما تاء الخثأمية ودتيم بابنت حج تتمبي من زال صلى الله عليه وسلم بابنت يأي الواشيد يأيكم حج أبيها مسا النبي صلى الله عليه وسلم سيما تقوتن تيشي أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك ينفعه ذلك يأكيك جني إدندا أتشي واتم بابنك أنا بن سباشي sai kika biya wannan bashin, kina ganin biyan bashin zai amfane shi? Qalat na'am, tace kwarai kuwa. Qala sallallahu alaihi wasallam ya ce fa dainullahi ahq, to biyan bashin Allah shi yafi cancanta da ai marmaza a biya. Wannan hadisi ne shi ma sahihi, yana cikin Sahih Bukhari daga Abdullahi dan Abbas. Wa qala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yahrumu min ar-rada'i ma yahrumu min an-nasab, yana haramta ta hanyar shayarwa duk abin da yake haramta ta hanyar dangantaka, wato uwa da ƴa da uwa da ƴa da kanwa da sauran waɗanda aka haramta mutum ta hanyar dangantaka to an haramta mai su ta hanyar shayarwa kaga kiyasi ne na dangantaka ta shayarwa akan dangantaka wa fi kitabi umar radiyallahu anhu ila bi musal ashari hakanan sayyidina umar dan khattab ya rubuta musal ashari wata wasiqa lokacin da ya nada shi wani aiki na shugabanci yace fa'arif al-ashbaha wal amsala wa qisil umura kai kokari ka san al-ashbah abubuwa masu kama da juna wal amsal da abubuwa wanda suke irin juna wa qisil umura ka dinga kwatanta abubuwa da junansa da junan wasika ce sananniya da aka ainihin wato ruwaito daga Abdullahi daga Umar ya rubuta wa Abu Musa al-Ash'ari da ya nada shi aiki wa qayas zaidun ابن ثابت علي بن ابي طالب رضي الله عنه في المكاتب سيدنا زيد بن ثابت يا ايما سيدنا علي رضي الله عنهم اجمعين يا مشي واتو ايكي da kiyasi game da hukuncin mukatabi shine bawa wanda aka rubuta mishi cewa ya kawo kaza zai zama da wa qayasahu aidan fil jadd sana ya mishi aiki da kiyasi a wajen gadan kaka wattafaqa fi annahu la yahjubu al ikhwata da shi sayyidina ali Zaid dan Thabit suka yi ittifaki akan cewa kaka baya katange ƴan uwa daga gado fa qasahu ala Ali wa shabahu bisailin in sha'abat minhu shu'ba sai sayyidina Ali yayi kiyasi yace shi kaka kamar wato abin nan ne wani ruwa ne wanda yayi reshe wani dan gulbi ne wanda yayi reshe ثُمَّ شَعَبَتْ مِنَ الشُّعُبَةِ شُعُبَتَانِ sanan daga wannan kuma aka sake samun wani reshe guda biyu wato shi kaka kaman shine asalin source din ruwa ya taho sai ya reshe shine dan shi kenan da dan shi ya taho shi ma sai suka sake yin rassa sune ƴan uwa da kanne da yayi ko mun gane kaka bai hana ƴan uwa gado saboda dukkanin su rassa ne ga mamacin dukkanin sa da alaka da mamacin kuma dukkanin su karin yawan dangi ne sai wannan thumman sha'abatin shu'bati shu'batani daga nan kuma aka sake samun wasu rassa din wa qasa zaidun ala shajaratin shi kuma zaidu yace kamar bishiya ne in sha'abat minha ghusnun wanda aka samu reshe ya resanta daga ita wan sha'aba min alghusni ghusnani daga nan kuma aka sake samun wasu rassa guda biyu لأن قولهما في الجد واحد سو ده مغانا سيدنا علي ده مغانا زيد بن ثابت game da kaka da dai fi annahu yushariku al-ikhwata wa la yahjubuhum cewa zai tarayya da ƴan uwa wajen gado amma bai katange su baya katange su wa qas ibn abbas al-adras bil asabi hakanan abdullahi dan abbas a wajen biyan diya na fiƙoƙin haƙora yi kiyasun su da ƴan yatsu yace kowane hakuri da an cire mutum to a biya diya irin abin da ake biya na yatsa guda daya qala yace aqluhuma sawa diya su iri daya ne itabaraha biha yayi dau izna da ita wa qala sha'bi inna na'khudhu fi zakati al-baqari fi ma zada 'ala al-arba'in bil maqais yace dangane da zakkar shanu duk abin da ya wuce 40 to muna kiyasi ne mu ga nawa ne zai zama percentage da ya kamata a dawa wa qala ibrahim an-nakhai ma kullu shay'in nus'alu anhu nahfazuhu yace ba wai duk abin da aka yi mana tambaya ne wanda muka haddace ilimi akai ba walakin na'rifu shay'a bishay sai dai muna gane wani abu ne ta hanyar wani abu kaza muna da shi a cikin shari'a to aka kawo wani sabo sai a gwada shi wa naqisu shay'a sai mu gwada mu kwatanta bi shay'i da wani irin sa wannan tun a can zamanin su kenan kuma a wannan zamanin sai yanzu zamanin nan da aka samu mu'amaloli suka yawa iri daban-daban na kasuwanci na agency na wane ne to kaga dole ana buƙatar malamai su zama ƙwararru ne waɗanda za su iya ɗaukan wani transaction na wannan zamanin ko wani operation da ake yi ko wata mu'amala sai su kalli da me tai kama a cikin mu'amaloli na da wanda suke cikin tafan fiqhu da tafan hadisi da sauransu wa fi riwayatin ukhra anhu qila lahu aka ce wa ibrahim an-nakhai a kullu ma tufti bihin nas sami'tahu Allah shiga ta malam wai duk waɗannan abubuwan da kake fatawa da su duk ka ji karatu ne game da su gun malamanka? Qala la, yace ba duka bane, walakin ba'dahu sami'tu, wasu naji, wa qistu ma lam asma ala ma sami'tu, abinda ban taba jin wani karatu a kansa ba sai ne kiyasi da wanda na taba ji. Wa ana Ibrahim aidan annahu qala inni la asma'ul haditha wa aqisu alayhi mi'ata shay, nakan ji hadisi ne kiyasi guda 100 a kansa, sai na dauke shi kaida da kafa hujja da shi a wuri 100. Wa qala al-Muzani, al-Muzani dalibi Imam Shafi yake cewa al-fuqahu min asri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ila yawmina hadha ila yawmina wa halumma jarra ista'malu al-maqayis, malaman fiqhu tun daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama, sahabbai kenan har zuwa zamanin mu da muke rayuwa a zamanin su karni na uku kenan, yace har kuma wa halumma jarra, har nan gaba, wato har wannan zaman da muke ciki har nan gaba, yace malamai ista'malu al-maqayis, suna amfani da kwatance fil fiqhi fi jami'i al-ahkami min amri dinihi, a cikin dukkan al'amuran addini. Qala, yace wa ajma'u anna nadhir al-haqqi haqqun wa nadhir al-batil batil, malamai sun sabani akan cewa abinda yake kama da gaskiya ya zama gaskiya, abinda yake kama da barna ya zama barna. Fala yajuzu li adin inkar al-qiyas, zaka bi halasta wani ya inkarin qiyasi, da annahu tashbihu bil umuri wat tamthil alaiha, saboda kwatance ne akan abubuwa da buga misali game da su. Qala Abu Umar, wa man qala min al-qiyas al-mujma'u alayhi saydu ma 'ala al-kilabi min al-jawarihi qiyasan 'ala al-kilabi, ce daga cikin qiyasi wanda malamai suka ijma'i akai shine halascin yin farauta da wani abu wanda ba kare ba, kamar shirwa ko duk wata dabba da aka yi mata training wanda ke yin farauta, an yi kiyasi akan kare, da Allah ya ce wa ma allamtum min aljawarihi mukallibina, kaga kare kai aka ambata. To amma ana yin farauta da sakar, shine igul, ana yin farauta da abubuwa daban-daban na tsuntsaye ko su dabbobi wanda ake musu training su irin wannan farauta, to su ma idan sun kama su ma za a ci kiyasi akan na ainihin kare din. Wa qala ta'ala, kuma Allah ya ce walladhina yarmuna almuhsanati, da kuma waɗanda suke jifan mata katangaggu da zina, fadakhala fi dhalika almuhsinuna qiyasan, kaga mata aka ambata amma har maza ma katangaggu su ma sun shiga aka jefe su da zina, hukuncin ɗaya ne da wancan. Wa kadhalika qawluhu fil ima, haka nan da Allah ya ce game da mata bayi, fa idza uhsinna, idan suka zama wato sun yi aure, fadakhala fi dhalika al-abidu qiyasan 'ala al-jumhur inda al-jumhur, to haka har bayi maza ma nan, duk da ai magana akan bayi mata ne, to haka bayi maza su ma, illa man shadda mimman la yakadu yu'addu khilafan, in banda wasu wanda suka fandare ma wannan zance wanda ba a ganin zancen su a matsayin sabani da za a yi dau izina da shi. Wa qala fi jaza'i sayd al-maqtul fi al-haram, fil haram, ya kuma yi magana wato Annabi sallallahu alaihi wasallam sarki ya magana game da sakamakon abun farauta da aka kashe a cikin harami, cewa wa man qatala minkum muta'ammidan, man qatalahu minkum muta'ammidan, wanda ya kashe wato abun farauta a cikin harami da gangan, kaga an ce muta'ammidan, amma fadakhala fihi qatlul khati'i qiyasan inda al-jumhur illa man shadda, amma agun malamai hatta kashewa na kuskure, mutum ya kashe tantaba ra'a harami da gangan ya jefe ta, to zai ya taɓo abin nan abun kafara, to haka nan inda da kuskure ne ma ya taka ta bai sani ba ta mutu, wannan ma duka hukuncin ɗaya ne. Yace li annahu atlafa ma la yamliku qiyasan ala mali ghairihi idza atlafahu amdan aw khata, so da ya lalata dukiyar waninsa, dukiyar da ba ta shi ya lalata ta, kamar da ake kiyasi idan mutum ya lalata dukiyar wani da gangan ko da kuskure duka zai biya, sai mai ta ya yafi, idan ka zo da ganganci ka buga mutum a motsa shi zaka biya, idan ka zo da kuskure ma ka buga mai zaka biya, duka kaida ne, sai in ya hakura ya yafi, amma babu inda za a ce saboda kuskure ne to kawai ka tafi ka ja banza, a'a, haka in ka zo misali ka samu dukiyar wani ka lalata mai, kamar mutum misali mutum ya kawo maka dinki kana tela, sai ka je ka mai abin da ba shi ya ce ba, ka bata mai kyallen shi mai tsada za ka biya, tare da cewa ba da gangan ka yi ba, kuskure ne ya faru a cikin sana'arka. Azantiloli suna irin wannan abin, za ka kasa gane ma da gangan suke yi ko da kuskure, daga suna ta rigima da mata abinda aka musu samfur daban abinda suka dinka daban eh to in mutun namiji ne sai ka hakura ya maka riga haka wagege wuya kai ba dan Sudan ba wuyanka duka a fili haka zaka hakura ka dan saka kwana biyu kai kyauta da ita amma mata ne rigima ce kuma suna da haƙin su yi rigima su ce a biya su to haka sai aka yi kiyasi akan wannan wa qala kuma Allah yace ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha Allah yace ya ku mu'minai idan kuka auri mata mu'minai sannan kuka sake su ba tare da kun tare da su ba to babu wata idda da za su lissafa muku to kaga an ce mata mu'minai to idan to ya halasta mutum ya auri mata da ba mu'mina ba kitabiyya ko to hatta ya tashi gaskiya wannan hukuncin fa da khala fi zalika alkitabiyyat qiyasan idan an kaide an ce mata mu'minai amma tunda asali shari'a ta halasta mutum auren matar da take kirista katangaggiya idan ya aure ta sai suka rabu ba tare da tariya ba ita ma wannan shine iddata fa malakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha wa kullu man tazawwaja kitabiyatan wa talaqaha qabla almasisi lam yakun alaiha iddatun wal khitabu qad warada bil mu'minat kajiranja wannan da ya aure mace kitabiyya ya sake ta ba tare da an tare ba to babu wata idda tare da cewa zancen ya zo ne kawai akan mata mu'minai yana kawo mana hujjoji da dalilai akan kiyasi Allah ya tana mun fada ba ya ce an kuma littafin Ash-Shatibi Muwafaqat da littafin Ibn al-Qayyim shine abin nan wato abin nan ma mai sunan shi Alamul Muwaqqi'in zaka samu ƙara-ƙaran bayanai game da wannan wa qala fi shahadati fil budayanati sannan game da kafa shaida a wajen basussuka Allah ya ce fa illam yakuna rajulaini farajulun wa mar'atani in ba samu maza guda biyu ba to a sa namiji daya da mata biyu fa dakhala fi ma'ana qawlihi idza tadayantum bi dayn ila ajalin musamma qiyasan ala dayn zaka shi ma wannan ya shiga cikin wato qiyasi akan bashi an shigar da almawarisu idan aka zo raban gado to shi ma ana so a sa shedu a rubuta a sa shedu qiyasi akan wancan ka'ida ta bashi hakanan wal wada'i'u aka zo bada ajiya kamar da kake bada ajiya a banki sai an rubuta an cika tela ai an maka alat da sauransu to hakan zaka ba wani ajiya na wani kaya to a sa shida kuma a rubuta wal ghasubu wa sairil amwal da kuma abinda aka karba a gun mutane kamar irin abinda ake kamar za a sa mutum a bayan kanta ko a sel ko din shiga gidan yari kaga zai bada ajiyar kayayyakin shi ko wanda ba a so a shiga da su to za a rubuta ko irin bakin gate din wani waje da za an hana shiga da kaya to duk a rubuta dan ka azo ana musu ana jayayya wa sairil amwal da duk sauran dukiyoyi zaka ba mutum haya a rubuta zaka ba shi kuɗi ya kasuwanci zaka ba shi rance duk ana so a rubuta saboda gujewa abin nan kamar da makanta wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin abin da ya faru da Annabi Adam alaihi salam Annabi Adam alaihi salam aka nuna mishi zuriyar shi gaba daya ya ga Annabi Dawud sai ya ga shekarun da Allah ya bashi ba yawa yace ya Allah wannan fa aka ce danka ne Dawud ce to ya naga shekarun shi 40 Allah yace haka naga dama bashi ce ya Allah ina roƙon ka ƙara mai Allah yace a'a ba zan ƙara mai ba ce to ni a dauki shekaru na guda 60 a ƙara mai Allah yace mishi anta wa zaka in ka yarda shikenan aka dubi shekarun Annabi Adam 60 aka ƙara ma dan shi Dawud alaihi salam Annabi Adam yana da sifar cewa shi shekarun shi asali 1000 ne aka sako da shi ƙasa bayan shekara 940 sai ga mala'ika mutuwa yanzu mala'ika mutuwa na zuwa sai Annabi Adam ya ce mishi kad ajjalta ai ka mun gaggawa saura shekara 60 yau yace a bala kad tammal ajal yace ai fa zamani ya cika yace wallahi ba haka bane ce ka manta yadda aka yi da kai kaza 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 shine Annabi yake cewa fajahada adamu wajahada banuhu fanasiya adamu wannan sai ya banu daga nan Adamu yayi musu to daga nan ƴaƴan Adam suka samu ɗabi'ar wannan jayayya akan abu Adamu ya manta daga nan ƴaƴan Adam suka samu ɗabi'ar mantuwa shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga ran nan shine aka sa dokar cewa to a dinga rubuta alƙawura da shedu a dinga rubutawa in ba haka ba za a yi abu da mutum ya ce ya manta za a yi abu da mutum bai manta ba ya musa ya ce san ba haka aka yi ba da ya manta ne bai manta bare zai je musa saboda haka an yi kiyasin wannan na bashi akan aka dauki sauran mu'amaloli na dukiya su ma aka yi kiyasin su aka ina fata muna ganewa malam yace sanin ya sake cewa wa ajma'u ala tawrifil bintaini thuluthaini qiyasan ala al-ukhtaini kuma suka yi ijma'i su malamai akan cewa a baiwa ƴaƴa mata guda biyu gado na biyu bisa uku qiyasi akan yadda ake baiwa ƴan uwa mata guda biyu su ma biyu bisa uku hadha kathirun jiddan yatulul kitabu bi dhikri ce wannan suna da yawa ƙwarai in aka ce za a yi ta ambaton su to littafin zai yi tsayi wa qala fi man a'sara lima baqiya alayhi min ar-riba fi man usira afwan sannan sai Allah kuma ya magana akan wanda ya shiga cikin kunci na talauci bisa abin da ya saura da ake bin sanar ba Allah ya ce in kana zu usratin fa naziratun ila maisara idan ya zama yana cikin kunci da talauci to a jira har ya shiga cikin yalwa fadkhala fi zalika kullu mu'sirin bidaini halali duk wani wanda ake bi bashi na halas to ya shiga cikin wannan wa sabata zalika qiyasan an tabbatar da wannan a qiyasan cewa Allahu alam kaida asin ta zo ne a matsayin maganan abin nan ko riba to amma an yi umumin ta game da bashi cewa duk wanda ake bi bashi ya shiga kunci to sai a jinkirta mishi sai ya samu wadata min hadha albabi tawrithu adh-dhakari bi ifai mirathil unsa munfarida haka nan kuma wato a wannan babin shine batu game da baiwa namiji ninkin gadan mace guda biyu wa inna ma warada an-nass fi ijtima'ihima bi qawlihi alhal an-nass ya zo ne da cewa yusikum Allahu fi aladikum lidh-dhakari mithlu hadhil unthayayn Allah yana muku wasiya cewa namiji a bashi kasan mata biyu to sai zama babu matan kaga yanda ya zama shi kadai idan kuma za a bashi kasan da za a bashi abinda koda suna nan haka za a bashi kuma gani koda suna nan za a wato dai rabin nashi za su dauka to wannan shine kaida game da gado akwai mutane da suka kawo kamar misalin abinda muka ambata da su shine irin wannan fahimta akan wancan hadisin na la yusallina ahadukum fi wani qurayza kaga fahimto ci ne guda biyu amma yanzu wannan magana akan gado nassi ne cewa a ba namiji kasan mata biyu don wani yazo yanzu a zamanance sai ya ce a shi yana ganin tunda dai menene alakar mamacin da ɗa namiji shine biological child din shi ne ko to ai ita ma macen alakar ta da wannan mamacin ita ma biological child ne ta yadda inda san da yake raye ne zai mu'amalance su duka mazan yayin shi duka sa su a makaranta iri daya a musu kayan sallah iri daya a ba su abinci a gida iri daya duka ana musu mu'amala saboda dangantakar da ke tsakankanin su iri daya ce sai suka ce to saboda haka wannan ya zama ya nuna cewa tunda dai dangantakar ita ta kawo gadan to bai kamata kuma a bambanta abin da za su samu ta wannan dangantakar ba wannan kiyasi ne ko ka'ida ce ta yace gaskiya ne wannan ka'ida ce amma ta yi karo da nassi saboda haka ba za a karba ba shi ne abin da za a yi mutum raddi a ciki a ce ba za a karba ba Allah ya sa mun gane dama na bar shi ne mun zo sai mu buga misali da wannan kaga nassi ne yace a ba da kaza don wani zai ce ba haka ba to ba za a karba ba nassi ne na shari'a yace idan mace da namiji suka yi tarayyar jinsi ba tare da akadi na aure tsakaninsu ba sun yi zina shari'a ba ta yadda ba a musu hukunci sai wani yanzu bai ce a ai yadda aure soyayya ce ta hada contracting aure soyayya ce ta hada haka su ma waɗannan soyayya ce ta kai su zuwa ga kusantar junansu kuma da consent din junansu suka yi adults ne su saboda haka ba su yi wa kowa laifi ba balantana a ce za a yi musu hukunci dan sun aikata abin da soyayya za su yi zuwa gare shi ba haka suke faɗa ba mutanen ku turawa ba haka suke faɗa ba da su da sauran da suke goyon bayansu to sai a ce eh wannan ku a wurinku yake haka amma a gun shari'a ba haka take kalla ba saboda haka wannan zance ne fi muqabilin nas yayi karo da nassi karara da ya haramta wannan mu'amalar wannan nassi ya haramta wannan mu'amalar to ba za a canza nassin ba kuma a lokaci guda zaka ga shi wanda yake faɗan wannan fa ya kuma kawo wata ka'ida shi ma sai ya ce amma in bata kai shekara kaza ba bai halarsa ba ko da kuwa aure ne to za shi ma yana da abin da bai yadda ba a ce yarinya ce yan shekara 14 kuma ta yadda tana son wani iyayenta sun yadda yana son ta tana son shi sun dora musu aure kaga an yi auren ma ba amma sai Nasari ya ce bai yadda ba saboda bata kai shekara 18 ba ashe shi ma yana da haramun a cikin mu'amala to shi yana da ka'ida shari'a ce ba ta ka'ida ba ko mun gane wannan shi a matsayin shi na mutum ya iya da sai ya ce to ita ma tunda dai soyayya ne babu komai a bisa wancan ka'ida ta shi me yasa ya sa ka'idar shekaru to shari'a ta kuma ta sa ka'ida aqadi na aure da shedu da biyan sadaki kuma magana ta ita ce abun karbuwa suna nan irin wannan da yawa a zamanin su zaka ga mutane suna kokarin canza dokokin shari'a da irin waɗannan tunanin suna nan su Allah ka tsare mu daga bata malam ya sake cewa wa qala kuma Allah ya ce wa in kana ikhwatan rijalan wa nisaan falizzakari mislu haddil unthayin idan suka zama ƴan uwa ne mazaje da mata ku to za a bai wa kowane namiji kasan mace guda biyu ومن هذا الباب ايضا قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالام هكذا قياسي نا زهاري زهاري اصلي انا يي ne da uwa to idan mutun yayi zihari da uwarsa ya katanta matarsa da uwarsa ta fuskar mu'amala aure ya lalace sai an yi kafara to haka in ya kwatanta ta ma da diyarsa yace in nayi kaza da ke kamar nayi da diyata wanci to wannan ma malamai sun kalle shi a matsayin zihari da annal illata an yakuna tazahur biha rahiman muharrama dan illa ita ce mutun yayi zihari da abin da yake dangantaka ne na jini na haramun ba'id to dangantakar jini ko biyin nan da uwa da ƴa matsayinsa ɗaya wajen haramcin mutun yayi wani tunani na mu'amala da su matsayinsu guda eh wayin kanu ikhwatan okay ya na karanta wayin kanu ikhwatan rijalan wa nisaan na'am وقياس الرقبة في التظاهر على الرقبة في القتل بشرط الإيمان هكذا في الزهار هكذا قياسي وجن أبن دفاع كفارة دشي نويا دفاع أنت وجن زهاري تو أني قياسين شي دا إيماني كما يد وجن كسا هذا وجن زهاري عام بچي فتاري رقبة مؤمنة أتن كما أنتي فتاري رقبة كوي أكي إطلاقي تسي أكي قياسي شوان نما أسامو muminin bawa a yanta wa qiyasu tahrimil ukhtaini wa sa'il qarabat min al ima'i ala al hara'ir fil jam'i bainahunna fit tasarri wan nikah kamar yadda shari'a ta hana wa antajma bainal ukhtain an hana hada tsakankanin wato ɗan uwa guda biyu a igiya aure daya sai aka ce to wannan na ƴaƴa mata ne aka ambata ka aure mace ka aure ƴan uwa ta lokaci guda akai kiyasan shi cewa to hatta ƴaƴa abinnan hatta bayi mata idan zakai sadaka da bace to bai halasta in ka mallaki ƴar uwar ta kai sadaka da ita ma haka kuma inda wani zai aure baiwa tunda ya halasta mutum ya aure baiwa da ba tashi ba to in ya aure wannan baiwa ita ma ya haramta ya aure ƴar uwar ta kiyasi akan wancan walau taqassaynahu la talabihi alkitabu wallahu alam yace da zamu ce sai mun tazakulo wadannan mai tazakulo su to da littafin nan to da yayi tsayi sosai Allah ubangiji shine mafi sanin daidai kana ganin bari mu saurara na saboda lokaci da ya kure insha Allah sai mu tashi kan inda yake cewa wali abi muhammad al-yazidi qawluhu fil qiyas sallallahu wasallama ala muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله